من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة ملساجوا أولنا مركز نا مجيما دنشي قبا دا مجلس من القرآن wannan shine majalisi na bakwai a cikin karatunmu ko a cikin wannan majalisi muna 12 ga watan Rabiul Tsani hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda yake daidai da 15 ga watan 10 a kalandar Bature 2024 idan ba manta ba muna cikin suratul Fatiha mun yi bayani akan tafsirin wannan ayoyi da suke cikin wannan sura insha Allah yau zamu tashi akan wasu fa'idodi wanda zamu iya fa'idantuwa da su kalkashin wannan sura na farko zamu dauki al-fawa'idu tarbawiyya abinda ya shahi bangaren tarbiyya kamun shi wancan satin dan uwa ya mana tambihi yake cewa yana da kyau ya kasance idan an zo inda tambaya kama a shiga karatu a amsa tambaya sannan a ci gaba da karatu kuma sanewa babu buntar do tambaya ba ko dai ba insha Allah kenan zamu ci gaba da karatun mu kenan tsari in Allah ya kai mu sati na gaba kenan inda akwai wanda yake da tambaya kenan kamun mu har karatu yana iya bujirar da ita ko kuma ya rubuta ta insha Allah sai a amsa inda kai abin da za a yi sharhi in kuma ba a sani ba sai a ce Allahu a'lam insha Allah ita kasancewar lokacin da mutum zai gama suratul Fatiha a cikin sallah ko da limami ne ko a matsayin shi na mamu to ya alliya lazumta akan shi shima yace amin saboda aminu aminul malaikati la uballighuha ala ahadin wani mawaki yake cewa ka amin lokacin da kake sallah to dace ne kake yi da cewa amin in malaiku da Allah zai kaddara amin inka ta yi daidai da amin in mala'iku to tabbas addu'ar da ka didda ubangiji ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ubangiji ya ce ya raba sallah ya raba suratul fatiha tsankanin shi da shi da bawa daga lokacin da yace ihdinas siratal mustaqim har zuwa karshe za a ce an sami abinda haza li abdi wa li abdi ma sa'ala wannan na bawa na ne kuma bawa na abinda ya roƙa an bashi to idan amin inka ta dace da amin in mala'iku abinda ka roƙa in a cikin suratul fatiha dukkan su karbabbe ne to ka gani duk addu'ar da za a yi ta dace da amin in mala'iku to ka sani wannan abun ya riga ya sha shi kuma abinda yake san aka sannanta mana inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi an sanya limami ne dan ayi koyi da shi idan ya tashi ku tashi idan ya gama karatun suratul fatiha yace amin kuma ku ce amin lokacin da yace wala dalin to dukkan ku tattare da kai da limami tattare za ku ce amin ba dan komai ba saboda ku yi dace da amin in mala'iku ta yi daidai kuma ubangijin ku ya karba muku abinda kuka roka a cikin suratul fatiha shi ba zinkirtawa ba ake yi ba sai limami ya ce amin ba a'a tattare bayan ya gama tattare za ku ce amin dukkan ku ga bakin ku daya ba sai ka zinkirta ba limami ya gama cewa amin in shi wani sa'in baka ba ji wata limamin ba saboda ta ku ta hi karhin ta limami wallahu ta'ala a'lam. Kenan limami yana cewa walad dallin, yana tsayawa, to dukan ku za ku dauka da shi inda ku in dukan ku ce amin insha Allah. Daga cikin fa'idodi bangaren tarbiyya abinda zamu iya dauka kalkashin wannan sura shine, na farko Ubangiji yana ce mana alhamdulillahi rabbil alamin, dukkan wani yabo, dukkan wata godiya su tabbata ga Ubangijinmu wanda yake Ubangijin talakai. Nan idan ka ɗauki ayar zaka gani Ubangiji ya kawo bayanin godiya ko kuma yabo, wannan shi yake tabbatar maka ba wanda ya cancanta a yabe shi, a gode mai akan ni'imar da ya yi game da bawan shi in ba Ubangijinka ba. Kuma dukkan wata huska wadda ta cancanta ko take banta a gode wa Ubangiji, to wajibi ne a gode mai, saboda shi kadai ne wanda ya cancanta, kuma shi kadai ne wanda ya dace a yi mai haka. Lokacin da yake bayani yake cewa Maliki Yawmiddin, zaka tabbatar lalle Ubangiji yana kwadaitar da mu akan lalle wajibinmu ne mu yi aiki, saboda da kwai wata rana wanda mai abin zai amshi kayan shi, shi ne mamallakin wannan ranar. Rana ce wadda za a yi wa kowa sakamako, in ka yi aikin alkhairi ka samu alkhairi, kuma idan ka yi aikin sharri za ka samu, za ka girbi abinda ka aiwatar na daga sharri. Ki sanya nan Ubangiji yake bayyana maka Maliki Yawmiddin, lalle wannan Ubangiji shi ne mamallakin rana wadda za a sakanta wa kowane bawa abinda ya aiwatar a rayuwar shi ta nan duniya. Kamar yadda na shahadi a nan innan nake bayyanawa, lalle wannan rayuwa Ubangiji ya kawo mu ne li nabluwa kuma ayyukum ahsanu amala, duk dan mu jarrabe ku mu gani wane ne zahi kamanta ayyuka nagari, duk dan gobe idan ya tarar da Ubangijin shi ya samu sakayya mai kyau a wurin Ubangijin shi. Haka a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun, shin kun wai dan mutane sun ce sun yi imani da Allah Ubangijin su ba zai jarrabe su ba, tilas sai an jarrabe ka, saboda wannan rayuwa an dora ta ne akan jarrabawa, za a jarrabe ka a gani an baka dama kai aikin kirki ko kuma ba kai ba aikin na kirki ba. Wannan duka abu ne wanda Ubangiji ya tsara, insha Allah gobe kiyama shine mamallakin ranar sakamako, ranar da zai yi wa kowa sakamako gulgwada abin da ya aikata a cikin rayuwar shi ta nan duniya. Sai ya ci gaba da bayyana mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'ina, kaga ne idan ka dauka Ubangiji yana barrantar da kanshi ko bawa yana barrantar da kanshi dalilin akan bautar wani wanda yake koma bayan Ubangiji. Iyyaka lalle kai ne kadai Ubangiji mafi cancanta a bautatawa, kuma kai in kai muke bautatawa, kenan dukkan wani abu wanda zai hada bautarka da wani Ubangiji mun barranta da shi, mun nesantar da kawunanmu da shi. Haka wa iyyaka nasta'in, kuma haka ba wayo ba dubara muna neman taimakonka a wurin bautar da muke yi maka. Kaga wannan duka kana miƙa al'amurranka ne zuwa ga Ubangiji madaukakin sarki shi kadai. Kuma haka muka bayyana ayoyi kamar ayar da zai yi cikin suratul Hud, fa'budu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'maluna, ku bautata wa Ubangiji ko ka bautata wa Ubangiji ya kai Muhammad, kuma ka dogara da Ubangijinka, Ubangijinka ba mai rankana bane ba akan abin da bayu suke aiwatarwa a rayuwar su ta nan duniya, saboda Ubangiji ya sanya maka raqibun atidun, wa inda za su ringa raskon abin da kake aikatawa, hatta da furucin da zaka yi tabbas wa'annan za su rigayi za su raskona, za su rubuta a cikin littafinka na gobe kiyama, za su meka maka littafinka ko za a meka maka littafinka a ce maka karanta littafinka, ka fabi nafsika al-yawma alayka hasiba, ya ishe ka kai wa kanka hisabi abinda dai ka girba a duniya shine zaka samu a cikin wannan littafin. Haka Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul mulk, qul huwar rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna, kace musu lalle mu ga mai rahama mai jin kai Ubangijin mu, Ubangijin talakai, ga shi kadai muka yi imani, shi kadai muke bautatawa, kuma shi kadai muka dogara a gare shi, shine zai taimake mu akan ibadar da muke yi, mu tsaya mu yi ta kamar yadda ya umurce mu, ba tare da mun zo da bid'a ba ko ba tare da mun kirkiri wata bid'a ba wanda za ta rusa mana duk abin da muka zo da shi. Haka yake bayyana mana a cikin suratul muzammil, rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila, tabbas Ubangiji shine Ubangijin gabas, Ubangijin yamma, babu wani Ubangiji madaukakin sarki ko babu wani Ubangiji in ba shi ba, dan haka fattakhidhu wakila, ya kai Muhammad ka dauki wannan Ubangijin naka, ka rike shi abin majibincin al'amurranka wanda zaka dogara a gare shi. shi sanya da yawa daga cikin malamai as-salafu salih suke cewa al-fatiha sirrul qur'an yace idan kana neman sirrin al-qur'ani yace ka zo suratul fatiha shi sanya zaka gani mafi yawa daga cikin malaman mu idan sun gama addu'a za su ce to mu zo da sirrin al-qur'ani shine suratul fatiha dalilin ga abinda ubangiji yake bayyana mana a ciki idan ka karanta suratul fatiha wannan bangaren na ubangiji ne wannan tsayankani na ne da ni da bawana wannan na bawana ne shi sanya suke bayyana maka dalilin a cikin surar kana tsantsanta ubangiji lalle ibadar ka shi kadai kakewa kuma shi kadai ka dogara da gare shi kadai a gun shi kadai ka dogara kuma a gun shi kake neman taimako a dukkan cikin al'amurran ka shine suka ce idan ka dauki sirrin surar ka zo kan wannan ayar ka tsaya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa'ida ta gaba shine kalkashin wannan ayar dai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in zan mu ga wannan ayat ta kumshi wata hanya wadda take sadar da mu zuwa ga ubangijinmu sabida ba wani abu wanda zai kai bawa zuwa ga ubangijin shi in ba ibada ba wannan ibadar dalilin ta aka halice ka kuma kana neman taimakon ubangiji akan wannan ibada kaga ka kama abinda zai isar da kai da ubangiji kuma wasilar da za ta isar da kai shine neman taimakon ubangiji kaga shi sanya idan muka dauki ayar da yawa daga cikin malaman tafsiri suke cewa an ambaci neman taimako bayan ibada saboda bukatu bawa ga taimakon ubangiji wurin ibada ba wata ibada da bawa zai iya aiwatarwa face ubangijin shi ya bashi taimako akan ta shi sanya kullun nake bayani ko wancan karatun namu nake bayani rayuwar mu muka dora ta akan la haula wala quwwata illa billah malamai suke fassara mana meye ma'anar la haula wala quwwata illa billah shine babu wani wayo ba wata dubara ba wani karhi in ba ga ubangiji ba suka ce idan ka dauki la haula ba wata dubara da bawa zai iya yi wurin bautatawa ko wurin ije kanshi da sabawa ubangiji ba wani wanda zai iya kame kanshi in ba da taimakon ubangiji ba kuma haka ba wata ƙarfi da zaka samu wanda zaka tsaya tsayin daka ka bautatawa ubangijinka in ba da taimakon ubangiji ba sai in ya ga dama ya hore maka sannan zaka samu haka ga inda dukiya take sanyawa a samu kusanci da ubangiji a bautatawa ubangiji wanda suka hika dukiya da sun samu haka haka inda talauci yake kawowa wanda hika talauci da ya hika kusanci da ubangiji in wayo yake sanya wanda ya hika wayo da ya hika kusanci da ubangiji da ya yi tsayawa ya bautatawa ubangiji to na wanda ya hika wayo yana can bai san ba ina duniya ta sa gawa ba tsankanin shi da ubangiji amma dai kai ubangiji ya baka hidaya ya shiryar da kai ga kanan kana duk lokacin da za a yi kiran sallah iya kokari kake yi ka zo masallaci ka sallaci abin da yake wajibi akan ka wanda aka farlanta maka kaga ba wayo bane ba ba dubara bace ba ba ƙarfi bane ba shi sanya nan wannan ayar malamai suke bayyanawa suka ce idan ka dauka ubangiji sai ya gabatar da ibada akan neman taimako yake cewa to wajibi ne wannan ibada ba za ta taba yiwuwa ba in ba da taimakon ubangiji ba dalilin haka zaka samu wanyewa wurin ibada ko kuma yin ibada kamar yanda aka umarce ka haka duk wani abu wanda yake na sabawa ubangiji baya yiwuwa bawa ya ije kanshi in ba da taimakon ubangiji ba saboda ya dau alwashi shi iblis tun lokacin da aka halicci baban mu annabi adam lokacin da ubangiji ya ce musu huto daga wutar jahannama lokacin da aka umurce shi yayi wa baban mu annabi adam sujada yake cewa a'a ya ubangiji yaya zai yi in yi wa abinda ka halitta daga laka ni kuma ka halicce ni da wuta a ce in yi ne sujada yace ba wannan lissafi yake cewa to fakhruj minha fa innaka rajim yake cewa to tunda haka ne na umurce ka ka ce ba kai abin da nake so ba ka huta daga wutar jahannama da ka huta daga gidan aljanna lalle kai korarre ne a lokacin ne ya sha alwashi yace fa bi'izzatika la ubhiyannahum ajma'in na rantse da buwaye ka ya ubangiji dukkan dan adam sai na batar da shi sai ya kawo istisnai illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka wanda suke tsantsanta ka lokacin da suke ibada duk wata hanya wanda shaytani zai kitsa maka a cikin zuciyarka ya sanya ka bi wa san zuciyarka ya sanya ka yi abin da zai saba wa ubangiji sai ya bi ta ba don koyi ba don ya cimma gurin shi na yaran tse ya dau alwashi yayi rantsuwa a gaban ubangiji sai ya fitar da dukkan bayin Allah sai dai wanda suke tsantsantawa to yaya za a yi ka shiga cikin waɗanda suke tsantsanta ubangiji suke yi dan Allah shine ka nemi taimakon ubangiji a cikin ibadarka madama bawa ba zai nemi taimako a cikin ibadar shi ba to har abada ba zai bautata wa ubangiji ba kamar yanda aka umarce shi shi san ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'ina haka idan muka leka wannan ayar zan mu gani ubangiji yana tarbiyantar da mu akan wajibinmu ne mu koma zuwa ga ubangiji ibada idan zaka yi ka tabbatar lalle ba wanda zaka yi wa in ba Allah ba haka neman taimakon da zaka yi ka neme shi a gun ubangiji shi ma jinsi ne na ibada shi sanya a gaban kake cewa ihdinas siratal mustaqima ya ubangiji ka shiryar da mu tafarki wanda yake mai kakke kaga nan irshadul abidi ila su'alihi subhanahu wa ta'ala wa tadarru ilayhi shine ubangiji yana nuna mana wurin ibada mu roki ubangiji bayan mun nemi taimakon shi mu roki ubangiji ya sanya mu tafarki wanda yake mai kakke sabida kalkashin taimakon shi ne zamu shiga cikin wannan tafarkin shi sai yake tabbatar mana tafarki ne wanda siratal ladina an'amta alaihim lalle tafarki ne wanda ubangiji kai ni'ima a gare su nan ubangiji da yake bayyana mana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ya ci gaba da bayyana mana ihdinas siratal mustaqim saboda dukkan wannan sifa da ubangiji ya bayyana sifar shi bangaren uluhiyyar shi sifar shi bangaren rububiyyar shi a cewar alhamdulillahi rabbil alamin ka gani nan ban yi bayani akan shi ba amma dai na tsallake in ka dauki alhamdulillahi Allah sifa ce bangaren uluhiyya ko suna ne daga cikin sunayen ubangiji wanda yake tabbatar mana kadaicin ubangiji shi kadai yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin ubangijin talikai kaga wannan sifa ce ta rububiyya shi menene tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya shine tauhidi wanda yake tabbatar maka kadaita ubangiji a cikin bautar shi ba tare da an hada shi da wani abun bauta ba akan wannan tauhidin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwashe shekara 13 yana kiran dangin shi ƴan uwan shi ƴan kabilar shi ƴan garin su waɗanda suke kwaikwayon garin Makka da sauran ƙauyuka da sauran zanguna su zo su yi imani da ubangiji idan yazo ya ce musu ku bautata wa Allah shi kadai sai ya ce aja'al al-alihata ilahan wahida ya Muhammad shin za a sanya abun bauta shi kadai a ce kurum dukkan wannan abun bauta 310 wani abu da suke cikin Ka'aba da waɗannan manya-manyan gaggan da suke wajen Ka'aba Silata da Uzza da Manata Salisa a ce dukkan su waɗannan mu sha'awa musu lahiya mu kama ubangiji shi kadai to waye zai isar da mu zuwa ga ubangijin ka gani in ka koma baya ubangiji yana bayyana maka ai waɗannan sun yi imani da tauhidin rububiyya shi menene tauhidin rububiyya shine kudurcewa lalle ubangijin nan shine mahalicin komai da komai shine mai arzutawa shine mai rayawa shine mai jijjuya al'amurruka shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai kaza shine mai kaza shine mai kaza amma dai tauhidul uluhiyya kadaita ubangiji cikin bauta dukkan abin da zaka dauka a matsayin shi na tsami ya kai ka zuwa ga ubangiji to wannan ka meda shi ka shashantar da shi ka sanya ubangiji shi kadai ne turbarka shi kadai ne hanyar shi ita ce kadai siratal mustaqim an zika ce ya Muhammad ka zo da abin ban mamaki inna hadha la shay'un ujab a sanya abin bauta shi kadai shi sanya ubangiji yake bayyana mana a wurare daban-daban kahuran nan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gugurmaya da su wai babu sayar da Allah ba sun yarda da Allah sun yarda da shine mai yin komai amma dai su sun sanya mana da'uhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ai wannan gumakan da kaga muna kira wannan mala'ikun da kaga muna kira wannan shehun nan da kaga muna kira halibobin nan da kaga muna kira ba wai muna kiran su bane ba dan sun kai abota ta musu a'a muna kiran su ne dan su isar da mu su kasance mana tsani tsakankanin mu da mu da ubangiji wannan shine asalin shirka shine abinda a yanzu ake aiwatarwa sai ka ce a'a kana neman ubangiji amma dai kai baka isa zuwa ga Ubangiji saboda da kai shehunka har su ringa buga misali a da zaran ka saki shehunka kace zaka kai zuwa ga Allah to al'amari zai tabarbarce maka shi kuma wannan qat'an shirka ce idan mutun yayi kudirin haka a cikin zuciyar shi Ubangiji kullu yake baye wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayuna suka tambaye ka akai na kace ina kusa ba a ce musu faqul inni qaribun ba a sanya tsari tsankaninka da kai da Ubangiji ba ba a sanya manzon Allah ba tsari tsankanin bawa da Ubangiji ba aka ce fa inni qaribun tabbas ina kusa ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa kiran bawa duk wanda zai kiraye ni yana da matsala ne yana da bukata ne yana neman awanye me yana neman arziki a arzuta shi ina kusa kurmi ya roke ni zan ji zan amsa ni to kai sai kace a'a ai wannan ba haka bane ba lissahin ba lissahin yayi ka bi ta kan wani gumkinka lata da uzza shehunka ko khalifanka sannan ka kai zuwa ga Ubangiji to wannan shine ainihin shirka a ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bata shekara 13 ko yayin shekara 13 yana aikin Allah yana kiran mutane su shigo cikin addinin musulunci su kai ita Ubangiji idan sun tashi roko su roki Allah direct ba tare da sanya tsari tsankanin wani ba idan za su yi ibada su yi ibada ga Ubangiji shi kadai ka gani cewarka alhamdulillahi rabbil alamin ka kawo sifa ta uluhiyya kacancewa Allah sifa ce ta uluhiyya ko suna ne na Allah wanda yake tabbatar mana kadai tashi a dukkan wata ibada wanda ake wanda zaka aiwatar ka miƙawa Ubangiji haka da kace rabbil alamin ka tabbatar da tauhidi na rububiyya lalle Ubangiji shi kadai ne wanda ya halitta ya kaga yake kashewa yake rayawa yake arzutawa wannan duka irin wannan nau'ika na tauhidin rububiyya kafuran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gogormaya da su shekara tsau 13 dukkan sun yi imani da shi shi sanya dalilin yardar su da Ubangiji idan suka shiga cikin kumci ba wanda suke kira umba Ubangiji ba shine lokacin wa idza rakibu fil fulki da'u allaha mukhlisina lahu ddin falamma najjahum ila albar idza hum yushrikun idan suka shiga cikin jirgin ruwa igiyar ruwa ta kada wannan jirgin ruwan suka tabbatar la ghaliba lahumul yawma ba wani wanda zai musu gata a wannan rana in ba Allah ba saboda sun yi imani sun san da Allah a lokacin nan za su ce in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin ya Ubangiji idan ka tseratar da mu daga cikin wannan kumcin da muke ciki wannan bala'in da muke ciki to tabbas za mu kasance daga cikin masu godiya ni godiya da zaka yi wa Ubangiji ya maka ni'ima ka zo ka bautata ne ka tsantsanta shi a cikin ibada to amma dai falamma najjahum ila albar idahum yushrikun idan Ubangiji ya tseratar da su suka samu kansu a saman doren kasa suka buga kawahuwansu suka tabbatar lalle akan doren kasa suke a lokacin nan za su koma za su ringa shirka ga Ubangiji yakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun Allah kiyaye mu to kaga wannan lokacin da kake cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sannan duka wannan ka yabi Ubangiji ka tabbatar da lalle Ubangiji shine malikal mulki shine mamallakin ranar sakamako ka tabbatar lalle ibada shi kadai ake yi wa lalle kuma agun shi kadai ake neman taimako a lokacin nan sai kake neman wata bukata agun Ubangiji sai kake cewa ihdinas siratal mustaqim ya Ubangiji ka isar ka shiryar da ni tafarki wanda yake mai kakki shi sanya kamar yanda muka yi bayani wancan sati muka ce addu'a tana iya kasancewa kashi biyu da kwai addu'a wanda bawa zai mika kokon buran shi dukkan wata bukata wanda kake da zaka isar wa Ubangiji ya Ubangiji harkokin nan sun titire ya Ubangiji kaza ya Ubangiji kaza ya Ubangiji kaza ka mika addu'a ka mika bukatunka zuwa ga Ubangiji kuma da kwai addu'a ala sigatul ikhbar wanda kurum labari ne zaka baiwa Ubangiji akan damuwarka akan rayuwar da kake ciki kamar lokacin da annabi Musa ya isa garin Madina yake cewa rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Ubangiji wa ganiwa ni fa na sauka garin Madina fa amma dai mun san ba hali kana ba amma dai ga talauci ga rashin sanin me gaba zatta aiwa a lokacin nan mi shi sanya daga wannan Aliyu al-Khawlani yana hutar da ijazul Qur'an abin mamaki ne daga wannan al-Qur'anin namu yake cewa wannan ayar inni li rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yace aya ce wanda take da sirrika a cikin alqur'ani mai girma yace me sirrinta yace ka leka ka gani yanayin da annabi Musa ya iso garin Madina mun san abin da yawa kana can baya ya buge baki buge ya mutu washe gari wa'annan wanda aka yi abin a gaban shi dan ya cece dan kabilar sa dan uwan shi banu Isra'il da ya gani annabi Musa yana nema ya kai naushi sai ya ce aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams ya Musa kana so ne ka kashe ni kamar yanda ka kashe rai tun jiya jiya ga abin da yawa kana tsankanin baki buge da banu Isra'il ya kai naushi bugo daya fa kazahu Musa faqada alai bugo daya annabi Musa ya mai kurum sai ya fadi ya kasance matacce labari ya da a gari to gashi fa ana kyauta zantan cikin banu Isra'il ne suka fara intikami game da kibdawa masu mulki a garin Misra to waya ya kashe shi aka shiga neman waye ya kashe wannan dan sanda daga cikin banu Isra'il mi yawa kana a lokacin nan ana nema washe gari wannan mutumin wanda rikici ya hada su da wannan baki mutan ya sake dawowa sun hadu da wani baki mutse wanda suke su ne masu iko a cikin garin Misra sai rikici ya sake barkewa ta hukuma he ga annabi Musa ya gitto annabi Musa da yazo sai yake cewa ga ida matsalar fa da jiya wata same mu ita ce fa sai ya ga annabi Musa yana neman yarhide shi sai ya ce a turidu an taqtulani Musa kana so ka kashe ni kamar yanda kai kisan rai jiya kun ga ana cikin neman waye yayi kisa yanzu gashi nan an samu wanda yayi kisa kenan Musa ne wancan sai ya ruga ya kai fada Fir'auna ya bada labari lalle ga wanda yayi kisa ai Musa ne yayi kisa yaron ka Fir'auna da ada ka ce yaron Fir'auna annabi Musa yaron Fir'auna ne wanda ya rere shi ya biya kudin shayar da shi aka tayar da shi a gidan Fir'auna ai yaron gida ne a lokacin nan mi yawa kana
bismillah
wani daga cikin fada sai ya zuto yake neman annabi Musa yake cewa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin yake cewa mutanen gari manyan gari su ne almala manyan gari sun kulle kiti murmura a kanka ba abin da suke nema illa su kashe ka saboda ka kashe nasu da haka shawara da nake baka ka arce ka bar garin Misra to shine annabi Musa ya huta zuwa garin Madina walamma tawajjaha tilqa'a Madina qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a sabi walamma warada ma'a Madina wajada alayhi ummatan minan nasi yasquna wajada min dunihim imra'ataini tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yuzdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir fasaqa lahumu thumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir imam ali al-khawlani yake cewa wannan aya duk wanda yake yaga wata kasuwa yake bukata yana bugawa abin ya titire ya gaza kai labari yace ko an sa harokoki ne sun titire ko aure ne yake nema ya titire ya gaza samu ko aiki yake nema abin ya gagara yace wannan ayar ta kumshi halin da annabi Musa ya sa kanshi yi wannan addu'a kuma ya samu ijaba a wurin Ubangiji annabi Musa da yazo bashi da komai bai san inda zai sa gawa ba yace kai tsaye mi yawa kana annabi Musa bayan ya hidimta wannan ƴan mata na wannan latijo na garin Madina yace rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yana nuna wa ubangiji halin da yake ciki lalle na sabka a garin da ban san kowa ba kuma banna da wani abin da zan iya dogara da shi a cikin wannan garin ya ubangiji arzikin nan a hannunka yake kamar yana bayyana wa ubangiji ka yalwata mini ka arzuta ni da makau da makwanci da abin da zamu ci da iyali a lokacin nan annabi Musa kai tsaye yana wannan addu'a faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya sai ga ɗaya daga cikin ƴan matan nan guda biyu da annabi Musa ya shayar musu da dabbobi ta dawo wurin annabi Musa yana bakin gari ta zo tana tahiyya tana mai kumya sai take ce mai babanmu inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana babanmu yana neman ka yana kiranka ka zo ka gana da shi dan ya sakanta maka hidimar da kai mana kaga annabi Musa mai yi addu'a yayi yanzu gashi nan ya samu makoma an kiraye shi a sakanta mai da yazo sai tsaye take cewa yake cewa la takhaf najuta min alqawmiz zalimin yace kada ka ji tsoro ka riga yi ka samu tsira daga wanda suke azzalimai kaga ya samu mi ya samu mafaka na biyu sai ta ce ya abati sta'jir ya babana ka sakanta me kalbashi ladan abin da ya mana nidar hidima sai yake cewa to sakayyar da zan yi maka inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn kaga wannan diyan na guda biyu ina so in auren maka da daya kaga ya samu makwanci ai an amintar da shi daga azzalimai yake cewa baya da haka ga aure da ya samu aka ce me kuma amma dai ga aiki da zaka yi shine matsayin sadaki akan wannan yarinya shine kayi mini hidima shekara 8 fa in atmumta 10 fa min indik idan ka cike shekara 10 wannan kuma kai kaga dama ihsani ne an kyautata maka kai ma ka kyautata kaga aiki ya samu aminci ya samu kuma haka aure ya samu shine yake cewa duk wanda ɗaya daga cikin wannan abubuwan suka titire ne yace yawaita irin wannan addu'a da Annabi Musa yayi ya samu lamanin samun aiki ya samu lamanin aure kuma ya samu lamanin amintuwa Allah ya datar da mu to shine nan muna bayani akan kaga nan a cikin abubuwan da zan mu dauka a tarbiyyance lalle addu'a idan zan mu wajjaha ta zuwa ga Ubangiji muna iya hutarwa gatse gatse mu bayyana wa Ubangiji abinda muke bukata ya Ubangiji ka shiryar da mu tafarki wanda yake miƙakke idan muka dauki wannan kalmar ihdinas siratal mustaqim zan mu gani tana mana bayani akan lalle bawa bi da wata hanya wadda za ta datar da shi zuwa ga samun sa'ada a rayuwar shi ta nan duniya da ta gobe kiyama in ba ya bi tafarki wanda yake mai kakke ba kuma baya yuwa a kama hanyar samun istiqama kan tafarkin nan wanda yake mai kakke in ba rigama in ba kalkashin shiriya ta Ubangiji ba kuma baya yuwa a samu shiriya ta Ubangiji in ba da taimakon Ubangiji ba kenan wannan shi yake nuna maka abubuwa ne wanda suke tahiya tsankanin suke tahiya tare kenan baya yuwa ka samu sa'ada ta rayuwar duniya sai ka hawo kan turba wadda take mai kakka wannan turbar mai kakka baya yuwa ta ka hawo ta in ba da samun shiriya ta Ubangiji ba ita kuma shiriya ta Ubangiji ba ta samuwa in ba da samun taimako na Ubangiji ba dan haka a kullun idan ka zo so 18 a cikin yininka kana roƙon Ubangiji ihdinas siratal mustaqim saboda me saboda ka samu sa'ada ta rayuwar ka ta duniya da ta gobe kiyama sai nan yake bayyana mana bayan ya bawa ya roƙi Ubangiji ihdinas siratal mustaqim sai yake cewa siratal ladina an'amta alaihim nan kamar ka ce mai tambaya yana tambaya ne to wanne ne wani iri ne tafarki wanda yake mai kakke shine Ubangiji ya baka amsa yace siratal ladina an'amta alaihim shine sirati tafarki wanda kai musu ni'ima ya Ubangiji su kuma su waye wanda kai wa ni'ima sune annabiyina as-siddiqina ash-shuhada'i as-salihin kamar yanda Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul nisa'i yace ulaiikal ladina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaiika rafiqa yace wa'inda Ubangiji yayi wa ni'ima a wannan rayuwar ta yau da ta gobe kiyama sune annabawa sune as-siddiqin annabawa sannan as-siddiqin suwaye as-siddiqai sune wanda suka gaskata Allah da manzon shi daga cikin su sune kamar su Abu Bakar yarda Allah shi tabbata a gare shi kamar su Nana Maryam alaiha salam a wannan Nana Maryam ma'aihiya Annabi Isa alaihi salatu wassalam sannan yake cewa ash-shuhada wanda suka samu mutuwa ta shahada Allah sanya mu daga cikin su saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya roki Allah mutuwar shahada yake cewa hasso ukutu Allah zai isar da shi masabki na wanda suke shahidai ko da bai samu mutuwar shahada ba ballagahu Allahu manazil ash-shuhada'i duk wanda ya roki Allah Allah ka sanya in yi mutuwar shahada yace to ko da bai samu ba hakan ba hasso uku ya roki Ubangiji yace to Allah zai sanya shi masabki zai kai shi ya ajiye shi masabki na wanda suka yi shahada su kuma waɗanda suka yi shahada daga zaran sun mutu Ubangiji yake daukar ransu ya sanya wata tsuntsu a cikin gidan aljanna ta ringa tashi tana ci ta hawo kan kowace itaciya wadda ta ga dama a cikin gidan aljanna ta ringa tsatsaga abinda ta ga dama wannan gata ne wanda Ubangiji ya yi wa waɗanda suka yi mutuwar shahada. Shi sanya Ja'far lokacin da ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari Ubangiji ya baddala mai hannayen shi wanda aka mai gundu-gundu an baddala mai da fuka-fukai a cikin gidan aljanna yana tashi yana abin da ya ga dama a cikin gidan aljanna. Aka tambaye shi aka ce miye yake so ya gurata mana wani abu. Yace Ubangiji abinda nake gurata a medo ni duniya a sake min wannan mutuwa irin mutuwar shahada. Ubangiji ya ce ai mun riga mun hukunta sheman denar returci in an tafi ba a dawowa da ana dawowa da sai an miro ka ka ba wa ɗan uwanka labarin irin tagomashi da ka samu abun Ubangiji sannan kuma a sake maka irin mutuwar da kai mutuwar shahada sannan kuma a sake rayar da kai. Shi sanya mutuwar shahada mutuwa ce wadda take da muhimmanci sosai. Yake cewa to kuma daga cikin waɗanda Ubangiji ya yi musu ni'ima shine sune as-salihin mutane na gari insha Allah muna daga cikin su. Yace wa hasuna ulaika rafiqa madalla ga wanda za su kasance abokai ga waɗannan annabawa da siddiqai da shuhada da salihin. Allah sanya mu daga cikin su. Kaga shine yake bayyana maka tafarkin ma da kake so ka zaba ka tantance shine tafarkin waɗanda ka yi musu ni'ima sune annabawa. Su kuma annabawa kowa ya san ina ne makomarsu, haka as-siddiqin kowa ya san ina ce makomarsu, su ne ɗaiɗai kun su aka yi musu albishirar gidan aljanna tun rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan shahidai su ma mun san ina makomarsu take ita ce gidan aljanna. Sannan as-salihin mutane na gari su ma mun san ina ce makomarsu a gun Ubangiji. Ke sanya Ubangiji ya bayyana mana lalle tafarkin ma wanda Ubangiji wanda zaka shiryar da mu akan shi ka seta mu akan shi shine tafarkin waɗannan mutanen wanda kai musu ni'ima. Yake cewa ba tafarkin wanda suke al-maghdubi alaihim waladdallin ba, shine waɗanda Ubangiji kai hushi da su ko kuma ka batar da su. Shine nan yake bayyana mana siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Shi sanya malaman tafsiri wa'ansu daga cikin suke cewa afdalu du'a'in da'a bihi al-'abdu rabbahu, yake cewa mafi fadala addu'a wanda bawa ya roki Ubangijin shi da ita shine ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kaga wani tsari da Ubangiji yayi dalilin soyayyar da take tsankanin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da Ubangijin mu. Ka gani ya kaddara mana a kowane yini su 18 wannan ayar wannan addu'ar mutum sai ya maimaita ta. Kuma kada mu manta hadisin da muka karanta wanda yake tabbatar mana haga li'abdi wa li'abdi ma sa'ala, wannan addu'a ce ta bawana kuma bawana abinda ya roka na riga na amsa ni. Shi sanya malaman tafsiri suka ce ba wata addu'a wadda take da fadala a rayuwar mu ta yau da gobe wanda muke aiwatar da ita kamar wannan addu'a ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yake cewa kuma babu wata addu'a wadda take wajibi game da bawa ya roki Ubangijin shi akan ta kamar wannan addu'a. Kaga bayan fadala kuma abu ne wanda yake wajibi a gare ka, saboda daga zaran ka sabka daga siratul mustaqim to rayuwarka ta duniya da gobe kiyama ka riga ka tozarta, ka riga ta riga ta lalace maka. Yake cewa kuma babu wata addu'a wadda take yi wa bawa alfani a rayuwar shi ta yau da gobe yace kamar wannan addu'a ihdinas siratal mustaqim, saboda idan ka dauke ta ko tukum za ta hada maka masalihud dunya wal akhirah, dukkan wani kyawo na rayuwarka ta duniya da kyakkyawa a rayuwarka ta gobe kiyama. Yake cewa kuma bawa a kullum mabukati ne mayunwaci ne zuwa ga wannan abin, ya samu kyakkyawa a rayuwar shi ta nan duniya ya samu kyakkyawa a rayuwar shi ta gobe kiyama. Shi sanya Ubangiji ya yabi duk wanda zai ringa roƙon Ubangiji ya samu kyakkyawa a rayuwar shi ta duniya da ta gobe kiyama. Yake cewa wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. جسن يا أبنجيسي يبي واندا idan suka tayi aikin haji suka tayi ziyara suka zo suka sanya Ubangiji gaba za su ringa roƙon Ubangiji a Ubangiji ka ba mu duniya kyakkyawa gobe kiyama ta kasance mana kyakkyawa kuma ka hushar da mu ka hutashar da mu ko ka ije mana azabar wutar jahannama. Wannan yabo yazo akan sai yake cewa ulaika lahum nasibun mimma kasabu, lalle wa'annan sune za su samu rabo daga cikin abin da suka nema a gun Ubangijin su. Amma dai Ubangiji ya zargi wanda zai roki ubangiji kurmin rayuwar shi ta duniya yace wa malahu fil akhirati min khalaq duk wanda zai da kufa akan neman rayuwar duniya kurmin shi idan ya daga hannu ubangiji ka ba mu harkokin nan ubangiji ka warware ubangiji ka bani kaza a duniyar nan ka bani kyakkyawa ka bani kaza ka bani shi kurmin rayuwar shi ta duniya ita ce hammin shi yake cewa to a gobe kiyama ba zai samu wani rawo ba za a bashi duniyar shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana duk wanda ya kasance duniya ita ce hammin shi Allah zai hada zai sanya talaucin shi a gaban akan karan hancin shi abinda yake karan hancin ka ai baya rubuwa da kai in ya kai haka ka cire hancin ka to haka ubangiji zai sanya duniya zai sanya talaucin shi a gaban karan hancin shi duk inda ya wulga tare da talaucin shi yake yawo yake cewa duk wanda kai kasance rayuwar lahira ita ce hammin shi yace Allah zai hada mai duniyar ya bashi kuma ya dauki duniyar ya dauki lahirar kuma a bashi shi sanya ubangiji yake bayyana mana man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib min nasiba yace duk wanda ya kasance rayuwar duniya kwadayin shi kurmiya za a yi samu gobe kiyama yace nu'tihi minha za mu bashi gobe kiyama kuma mu bashi anan duniya yace wanda ku ya kasance kwadayin shi ya za a yi samu rayuwar shi ta nan duniya ta yi kyau ya hawo mai kyau ya gina mai kyau ya aure mai kyau ya ayi masu kyau yayi kaza yayi kaza yayi kaza kullun lisahin shi rayuwar shi ta duniya yake cewa to fa za mu bashi amma dai gobe kiyama bai da wani rabo shi sanya a riwayar Imam Tirmidhi a cikin sunan din shi da ya kawo yake cewa duk wanda ya kasance wai du rayuwar lahira ita ce yahi gwammatawa a rayuwar shi ta nan duniya kullun hammin shi ya za a yi samu rayuwar shi ta gobe kiyama ta yi kyau yake cewa atatuhu dunya wa hiya ragima yace wallahi tallahi duniya sai ta zo tana makaskanciya a gare shi zaka samu duniyar ka samu lahira yace amma dai duk wanda ya kasance kurmin rayuwar duniya yake wa yace Allah zai hada shi da talauci duk inda ya buga shi waya za a iya tara ko ya tara bai wadatu ba bai san ya za a iya ci su ba wannan shine tsarin rayuwar ubangiji da kai hadisul qudsi yadda hadisin ma'anar shi mai kyau ce yake cewa duk wanda ya kasance kurmin hammin shi ya za a iya tara duniya yake cewa sallallahu alaihi dunya Allah zai rataya mai san duniya yanda ka san igiya yanda ka san shan wanda ake rataya wa mata suke ado da ita haka zai rataya duniya kurmi ita ce a rataye a cikin zuciyar shi yayi kawa da ita yake cewa kuma zai ringa yawo yarqudu fiha raqdal wuhush fil barriya zai ringa yawo a saman duniya shine baya Lagos baya Chad baya ina ne baya ina ne yace yanda ka san dan tumkiya yana tumbele haka za ya ringa yawo a saman duniya yake cewa summa la yajidu illa ma damantu hula yace kuma ba zai samu ba sai abinda na rigaye na rubuta wani ma bakin arzikin shi kaza ne miliyan 10 za ya samu a rayuwar shi ta duniya ita kadai Allah ya rigaye ya rubuta ta kanyu da biye biye da jikka jikka za ya same ta hayya ta hiyi da rayuwar shi duk inda za ya tayi ba ya samu ba abinda yake so shine ai horkon hadisi yake cewa idan bawa ya yarda da abinda na raba na bashi yace arahta qalbaka wa badanaka yace ya hutar shadda zuciyar shi ya hutar shadda gangan jikin shi yace in ko bai yarda ba to sai a sallada mai san duniya yayi ta yawo yace karshe ba zai samu ba sai abinda ya haltar da kanshi ya haltar da zuciyar shi kuma ba zai samu ba in ba abinda ubangiji ya riga ya rubuta ba za ya same shi to ka gani nan shine yake bayyana maka ba wata addu'a wadda bawa mafi fadala addu'a wadda bawa zai nace ya ringa yi wa ubangiji kamar ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ka ganin da precision kake tabbatar wa ubangiji siratal ladina an'amta alaihim ubangiji ba wai tafarkin ba suwana da su shehu wana ba a'a tafarkin wa'inda ka yi wa ni'ima su ne annabawa siddiqai shahidai mutane na gari sannan kuma baya da haka ba ta farki ba nau'in can muhi woho ba wa'incan taron banza ba wa'inda kai hushi akan su kuma kabatar da su ba
shine ba wata addu'a wanda bawa zai yi wa kanshi gata akan ta mafi fadala addu'a ita ce wannan addu'a babu wata addu'a wanda take wajibi bawa ya dukufa ya roki ubangiji akan ta kamar wannan addu'a babu wata addu'a wanda bawa zai ci moriyarta a rayuwar shi ta nan duniya da ta gobe kiyama kamar wannan addu'a saboda me saboda tana hada maka duniyarka da gobe kiyamarka haka idan muka dauki صراط الذين انعمت عليهم وان كاين نعمه a gare su can a cikin surat an-nisa ubangiji sai ya kawo mana wasalihina da mutane na gari kaga wannan shi yake bayyana maka halaka ne duk wanda suka gabace ka da alkhairi sun yi abin ayyaba musu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tabi'ai ko sigaru sahaba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kibaru tabi'in na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka sigaru tabi'in na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka gangaro zuwa karni na hudu a immatul mujtahidin duka wa'annan suna daga cikin salafus salih wa'inda bid'a bata yadi ba a lokacin su ba kullun hammun su ya zai su hidin tama alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zai su yi ibada wanda take ibada ce ingantatta wanda ubangijin su zai karbe ta da hannun shi biyu sannan kuma ya musu rahama kalkashin ta ya sanya su gidan aljanna kaga wannan as-salafus salih yana da kyau mu ringa bibiya abinda suka aiwatar duk abu wanda yake mai kyau mu yi kokari mu aiwatar da shi mu aikata shi yake sai dan shi sanya suke bayyana mana lalle addinin da ubangiji ya sabkar da manzo Allah sallallahu alaihi ya sabkarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan tafarki wanda yake mai kakke kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shata dogon layi yace wannan wa anna hadha sirati mustaqima yace wannan shine sirati na wanda yake mai kakke fattabi'uhu yace ka shedun ubangiji ya umurce ku ni ma ina umurta ku ku bi wannan sirati wanda yake mai kakke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yan kunoni a gehe yan kananan lunguna yace wala tattabi'u subula kada ku bi wannan yan kananan hanyoyin fatafarraqu bikum an sabili to daga kunce za ku bi suwa kowa zai kama hanyar shi za ku bar tafarki da wanda yake mai kakke wanda siratal ladina an'amta alaihim siratal lahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard tafarki wanda yake da saman bakwai yake da kasan bakwai da zaran zaka ce zaka yi kulukulu akan addinin ka wallahi ka bauti da zaran kana hangen kakanka yayi kaza wani yayi kaza to wallahi tallahi ka riga ka bauti sirati wanda yake mai kakke shine qalallahu qalar rasulu duk abinda aka ce maka Allah ya zo da shi a cikin alqur'anin shi manzon Allah ya bayyana maka wannan shine ilimi shine tafarki wanda yake mai kakke da haka Allah ya tarda mu ba tare da bin wani kwalokwalo ba na yanda ba wannan ba ba ma kai labari ba a cikin rayuwar mu ba yake cewa ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai ya kawo bangare guda biyu almaghdubi alaihim kuma addallin saboda asalin kaucewa hanya wanda ubangiji ya dora bayu akan su wayancan shashashin almaghdubi alaihim yahudawa su suka fara kuma dalilin me ya sanya malaman tafsiri suka ce ba dan komi ba ubangiji ya fara ambata almaghdubi alaihim saboda sun yi wayancan addallin sun yi su kasancewa a shaddan nazi sun yi kasancewa cikin bada sun yi kasancewa miyagun halitta a saman doran kasa shine ayi ubangiji yake bayyana inna sharrad dawabi indallahi as-summu al-bukmu alladhina la ya'qilun walau alima Allahu fihim khayran la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wahum mu'ridun wa'innan yahudawa sune mafi sharrin halitta ka koma cikin suratul baqara ka ga yanda ubangiji yake bayyana mana halayyarsu insha Allah zan ware wani lokaci mu yi karatu akan halayyarsu ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum waltaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin irin ni'ima wadda ubangiji yayi musu ya fifita su akan kowa ka leka kaga irin gatan da ubangiji yayi wa banu isra'il ya tseratar da su ga fir'auna amma dai ka kalla dan lokaci dan kadan an yi alkawari tare da annabi Musa ya tafi miƙati ya tafi amso at-taura kamun ya dawo suka canza addinin Allah suka koma suke bautatawa dan maraki aka ce musu su yi kaza suka ce a'a abinda ran sai ke so za su ka kalla dangata da ubangiji yake yi musu suka saba wa ubangiji ya sanya musu ya buga musu rabkanuwa dimuwa tsawon shekara 40 amma dai a hakan bi hana ba a ƙara musu gata ba a bar su ba da neman cewa ne ba ba a bar su da neman ya za a yi a tafi gona ba ba a bar su da kaza ba aka ce musu wa nazzalna alaihimul wa anzalna alaihimul manna wassalwa ga sunan wani idan wani kayan sha ne assalwa kayan sha ne daga gidan aljanna ya hizuma dadi shine abin shan su alman shine irin diyan shila wanda nama wanda da kadanna yake rugajewa da kanshi da gidan aljanna ake sabkar musu amma dai dallalata suka ce ubangiji wannan in hoya isa yake cewa su a ba mu kasa mu tahi mu noma go wannan al'amarin ya wannan ya ishe mu a ba su tayi su noma albasa su noma tahornuwa su noma ine wani yake cewa wa'annan yahudawan su suka ga dar mana noma muke ta wahala ka gani ubangiji yayi musu ni'ima iya ni'ima kuma ubangiji bai bar su hakan ba ubangiji ya kawo musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka bayyana musu siffofin sa a cikin attauran sa da injila ba don komi ba don su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su samu gata guda biyu amma dai hakan bata samu ba suka ci gaba da sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sabawa ubangijin su shi sanya malamai suka yi ittifaqi ko suke bayyanawa lalle lalata harkwanta da aka samu kalkashin wa'annan yahudawan ne shi sanya ubangiji yayi hushi a gare su ani ya umarce su su yi kaza muka ce musu kadda su yi su su yi kamun kihira na subdu amma dai suka ce a'a ayi su abinda suka ga dama za su yi su yi dubara su tafi su haƙa fasassa ranar juma'a ranar subdu idan kihin ya zo da yawa ya kamu ya shiga cikin tarko rallabi sai su zo sai su shanye kayan su a lokacin nan ubangiji da ya tashi da waɗanda suka yi wa'azin da wanda ba su yi wa'azin ba da wanda suka ce in ba ruwan su da wanda suka aikata duka ubangiji ya gama ya hallaka su shi sanya wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kinan umuman mun zo ƙarshen surar bangaren abin da ya shahi tarbiya idan muka leka wannan surar zan mu ganta kwatokam inta tana karantar da mu da aqida ta musulunci kuma tana ba mu daman mu yi taswirin wannan addinin namu na musulunci mu gani yaya wannan addinin namu yake kuma tana mana nuni zuwa ga hikima ta ubangiji kasancewar zaben wa'ansu kalmomi da yi ka koma ka gani da yake ce maka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin wannan sura ce ta harko a cikin wannan alqur'anin namu ka koma sura ta karshe ubangiji sai yake tunatar da kai abin da ya wadi maka a harkon surar yake ce maka qul a'udhu bi rabbin nas kaga rabbi ya huto malikin nas maliki yawmiddin ilahi nas alhamdulillahi Allah ya huto min sharri alwaswas alkhannas alladhi yuwaswisu fi sudur alnas min aljinnati wan nas idan muka dauki wannan ayoyin guda uku muka gama wannan ayoyin guda uku abubuwa ne guda daya suna tabbatar maka da uluhiyya ta ubangiji suna tabbatar maka da rububiyya ta ubangiji suna tabbatar maka da wajibi ne ka kadaita ubangiji wurin bauta wajibi ne ka nemi taimakon ubangiji a cikin shi sanya malaman tafsiri suka ce ka gani wannan ba banza ba ubangiji ya kawo wannan bayanin a harkon sura ya kawo shi a harkon alqur'ani ya kawo shi a karshen alqur'ani dan a tunatar da kai muhimmancin wannan al'amarinka wajibinka ne ka udurce bakka da wani abun bauta in ba ubangiji shi kadai ba tilo ba kuma wajibinka ne ka tabbatar lalle ubangiji shine ubangijin talikai wanda yake caccanza komai ya jujjuya komai ya arzuta wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama kuma wajibinka ne ka bauta ta mai shi kadai kuma wajibinka ne ka nemi taimako a cikin bautar da zaka yi wa ubangiji idan muka leka surar zamu gani tana karantar da mu sanin bawa ubangijin shi saboda dukkan wa'ansu siffofi ko gimshikin siffa ta ubangiji Allah aka zo aka bayyana maka to wane ne arrahmanir rahim ka gani bayan ya tabbatar maka gimshikin sunaye na ubangiji shine Allah alhamdulillah Allah tazo sannan to wane ne rabbul alamin yace to shine arrahmanir rahim mai rahama mai jin kai kaga sifa ta rahama sifa ta jin kai kaga ka samu asma'ihi ka samu sifatil lahi kisan ya tana karantar da kai wane ne ubangijinka kuma haka a lokaci daya tana karantar da kai wane ne kai saboda haƙinka haƙin ubangiji akan ka shine ka bautata mai kadda ka hada shi da wani abin bauta kamar yanda Abdullah ibn Abbas yake bayyana mana yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Mu'az bin Jabal afwan yake bayyana mana yake cewa abinda manzo Allah ya bayyana mai yake ce mai shin ka san menene haƙin Allah akan bayu kuma ka san haƙin bayu akan Allah yace Allah da manzon shi sune kadai mafi sani yace to Mu'az ka sani haƙin Allah akan bayu haƙin bayu akan Allah shine su bautata mai shi kadai kada su hada shi da wani abin bauta kaga iyyaka na'budu ita kuma ibada batta tabbatuwa sai ka nemi agajin ubangiji sai ka nemi taimakon ubangiji yake cewa kuma haƙin bayu akan Allah shine kadda ya azabtar da wanda ya bautata mai ki sanya duk wanda ya tarar da ubangiji da la ilaha illallah kadai ko da babu wata ibada da ya aiwatar haƙin ubangiji ne ya sanya shi gidan aljanna ai mun karanta hadisin sahibul bitaqa mutumin da yazo bashi da komai a gaban ubangiji in ba la ilaha illallah ki cewa yazo gaban ubangiji aka sanya shamaki saboda ubangiji idan ya nufaci bawon shi da alkhairi idan zai mai hisabi zai sanya shamaki tsankanin shi da shi da sauran gangari ɗan uwanka ma'ahinka kanninka dukkan danginka za a sanya shamaki kai dukkan duniya za a sanya shamaki tsankaninka da kai da su ba wanda zai itilayi akan abin da yake tsankaninka da kai da ubangiji ai kada ka manta yawmatu bulas sara'ir ranan tonan sirili ce duk abin da ka san kana boyewa to a wannan ranan sai an bayyana wanda baka so ya sanin sai ya sani amma dai wanda ubangiji shi ne huwace shi da rahama da alkhairi sai ya sanya shamaki tsankanin shi da shi da sauran jama'a yace mai bahwana gashi ayyukan kana kayi kaza kayi kaza kayi kaza an dora akan ɗayan tahin sikeli to ga ladan ka kayi kaza kayi kaza duk abinda za a bijiran mai na daga zunubi za a tabbatar wa ubangiji nayi ba gardama saboda mi saboda ubangiji ya nuhace shi da alkhairi amma dai mutumin banza a lokacin da gashi ko abin ga alissahi a cikin misalin ka ba wani abin da aka rage la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan littafin nashi ba wani bulbudin abu wanda ya aikata a rayuwar shi ta nan duniya karami ne ko babba ce an rubuta tunda in yazo zai ringa raki idan an bashi littafin shi an ce me ya karanta kuma wannan karantawa wai kake yi tunanin a'a kai baka iya larabci ba a'a kai baka yi lakwal ba kai baka iya karantawa ba wallahi kowa sai ya karanta littafin shi ba wani wanda ya iya baka ce baka yi ba ko ka karanta shine yake bayyana mana za a baiwa kowa littafin shi wannan a cikin wannan safa ta biyu cikin suratul isra wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqihi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba yace kullu insanin kaga nan kowana an yi amini kowana mutum ba wanda yake kauyen wancan ba wanda yake karatun filifin ba wanda yake kasar filifin ba wanda yake nan Niger kowana mutum idan ya tafi gaban ubangijin shi za a dora mai za a rataya mai aikin shi yanda kaga wata sarka an rataya wa mutum haka za a rataya maka a wuyanka ka ringa yawo da shi malaman tafsiri wa'an suka ce at-ta'ir shi shine aikinka raskonan abinda ka aiwatar a rayuwarka ta nan duniya wa'ansu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda aka riga ya dama aka rubuta ko kai zaka samu sa'ada zaka samu tsira a rayuwarka ta duniya da ta gobe kiyama ko kuma zaka samu shakawa tabewa a rayuwarka ta nan duniya ko ta kiyama dukkan ma'anar dukkan su daya ce za a rataya maka za a kawo ka za a baka littafin ka wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura yace zan mu fitar mai da wani littafi wanda za a jefa wa kowa littafin shi wani ya amshi hannun shi ya amshi littafin shi ta hannun shi na dama wani ta hannun shi na hagu wani kuma wara'a zahari Allah ya kiyaye mu a san ko wanda aka bashi wara'a zahari to wannan shi a shadd shi wanda aka bashi hannun shi na dama yana da bakin magana za a ringa cewa ma agna anni maliya halaka anni sultaniya amma dai shi ma ba sha ba zai yi ba amma dai rubbama ubangiji kalkashin rahama shi hutar da shi ya kai shi gidan aljanna amma dai kaga wanda aka bashi ta hannun shi ta bayan shi kai tsaye zai ringa kiran subura zai ringa cewa ya kai tona ya mutuwa ta ya lalacewa ta فسوف يدعو ثبورا ويسلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يخور بلى إن ربه كان به بصيرا kasance anan rayuwar shi ta nan duniya duk abin da ya samu matan shi da diyan shi ya zo gida a wata ya ayi abin da aka ga da ba Allah ba annabi a cikin zuciya innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an lan yahu yana tunanin da kai wata wayo zai kubcewa ubangiji ko kuma a wani shehun shi ya ce mai gobe zan mi su mugal da kai zan mu kai ka gidan aljanna ko kuma a idan ka ga wani ka ga jikan annabi wani to fa ya kankare maka zanubi ya maka albashir da gida aljanna ko kuma yazo ya zamna ya mai 19 ta arziki yace kai a gobe kiyama zan cece ka zan saka gida aljanna in kaza tana maganin wannan ta yi wa kanta bana wallahi daga zaran daga ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mutu karshen wanda yayi wa albashir da gida aljanna ya shi Fatima daga wannan ranar wallahi tallahi ba a sake yi wa wani albishir da gidan aljanna ba duk wanda ya maka albishir da gidan aljanna ka ce ya baka shi kadari ka tai ka ci balango ya fi maka alkhairi shirme ne abu ne wanda baya yiwa karshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira ya Fatima ta zo ganin shi ya rissina ya mata bayani ba tare da ba sauran mata kun shi sun ji ba yace mata Fatima zan bar duniya Fatima ta hushe da kuka tayi kuka tayi kuka yace mata Fatima bi ka yarda ba ki kasance ke ce harko wanda zaki riske ni zaki sadi da ni a gidan aljanna zaki tarar da ni inda zan tafi ko bi ka ji dadi ba a ce ke ce shugaban matan gidan aljanna ba a lokacin nan ta dai kai kuma take dariya Aisha ta tambaye ta tace me ya fadi miki ka san mata tace wallahi ba zan fadi muku ba akai akai da ita tace wallahi ba za ta fadi ba sai bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Aisha bata gushe ba tana bibiyar Fatima ba har sai da tace to a yanzu tunda ba rana Allah mai cikawa zan fadi miki abin da ya fadi mini tace na harko ya mini ya bayyana mini ya bani labarin lalle mutuwa zai ci sanya ne kuka zan rabu da masoyi zan rabu da ma'aiki tace na biyu ya bani albashir ni ce harko a cikin iyallan shi wanda zan tarar da shi kuma ina ne musabkin manzo Allah da kai tantama to ita ce ta karshe wanda ya mata albashir yace mata kuma ita ce shugaban matan gidan aljanna wannan shi tace albashir na karshe wanda aka yi wa wani wanda zai shiga gidan aljanna daga wannan ranar alike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mutane barkatai dari ruwan mutane albashir da gidan aljanna wa'ansu mutane goma a jibilce ya sake maimaita musu wa'annan mutanen goma a jibilce sannan wa'ansu za ya ce wani wai miye kake aikatawa na ganka a gidan aljanna wani a ce mai wani naji karanta kalbinka a gidan aljanna miye kake aikatawa a ce wani wadan gidan aljanna ne wani wa'anda suka tafi suka yi bai'atul ridwan ɗan aljanna ne wa'anda suka tafi suka yi yakin badar ɗan aljanna ne duka wa'annan kaga dukan su an musu albishir amma dai a wannan lokacin babu hira yi wa mutum albishir ala'ai mun zo kan alfawaidu tarbawiyya har zuwa karshen surar sai dai da kai raskona wadda nayi kalkashin abinda zamu iya fa'idantuwa bangaren tarbiyyantuwan mu saboda wannan surar tana magana ne akan mu akan ibadan mu da ubangiji kuma akan karan kanmu mu'amalan mu tayo da gobe tare da ubangijin mu haka insha Allah in Allah kai musati mai zawa zan mu jumulce wannan fawaidu tarbawiyya sannan mu shiga fa'idodi wanda suke da alaka da al-ilmi da bangaren haraka ta ilimi abinda zamu iya zakulawa kalkashin wannan sura suratu al-fatiha abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanar arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya shiga cikin al'amuran shi ya biya mai bukatun shi ya sanya albarka a ciki kuma ya mana albarka ya yi wa zuri'an ma albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka haka yi wa sauran kwanukan mu albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka